Washington, D.C. Assalamu alaikum da fatan an wannan lafiya shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamin na jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 102.5 Zangon FM sai kuma wata shirin na Zangon FM a jamhuriyar Nijar da kuma hada da radio amfani sarauniya da kuma niyya can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alsa Radio za kuma yi jami'an channel kiso a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa
Zana Aminu Fage
tare da ni Amina Bahari Auna
kuma sauraro a duk ranar talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi da fasaha inda a yau shekara ga watan Mayu na shekarar 2020 za mu yi magana ne akan matakin nayar da almajirai sufofin su da gwamnatocin arewacin Najeriya suka ɗauka shin ya malaman suke kallon wannan mataki
tun da tun kafin ciwon ya zo wannan abin ya riga da ya faru amma sai ya zamto abin mu a nazarinmu a dubanmu wanda yake abin ya shafa sai mun ga an maida abin kamar ya zama siyasa
malaman tsangaya kenan su kuma gwamnati ga abin da suke cewa
domin haƙƙin kowa da kare ma mutum lafiyar shi da ran shi da komai da mutuncin sa yana kan gwamnati ne shi yasa sai gwamnati ta yi wannan mataki na intercity kenan
wakilin sashen Hausa a Kaduna ta gayyato mana malaman tsangaya domin tattaunawa da su akan wannan sannan ta biyo mana ta batun gwamnati ma a zauren namu na yau
sai ku kasance tare da mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe
sauraro ba tare da bata lokaci ba za mu je ga wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da manyan bakin da ta gayyato mana da za su gabatar da kansu Binta Gariki
a kwanan nan ne dai a jihar Kaduna wato gwamnati ta bada umarnin cewa dukkanin wani dalibi musamman na makarantun allo na tsangaya da su koma gidajensu bayan haka kuma har aka samu wayansu jihohin suma suka aikata irin hakan har aka dawo da wayansu daliban a cikin daliban da aka dawo da su a koin da ake tunanin suna dauke da shi wannan cutar inda aka kai su wurin killacewa to tare da ni akwai malam
Alaran Magwani Suleiman Idris Maizube gaban kungiyar alaran momi masu makarantun tsangayu na kasarishin jihar Kaduna
da kuma
Imam Bukhari Maraban Jos a jibo daga cikin kungiyar tsangayu na jihar Kaduna da na kasa baki da
to masu rarraye mun gayyace wannan bayan Allah ne domin mu tattauna akan abin da ya shafe su kai tsaye ma'ana abin da ya shafe su kai tsaye shine maganar da zamu yi akan wato almajirai almajirai kamar yadda aka sani ɗalibai ne wanda suka zo neman ilimi na addini wanda yawancin sukan bar gidajen iyayensu ne ko a ce garurukan su domin neman wannan ilimin bayan da wannan cuta ta annoba ta corona ta shigo ɗaya daga cikin hanyoyin da ake bi wurin dakile yaduwar ta shine rashin wato a takaita hulɗa da kuma yawo da kuma kusanta juna to kuma ɗaliban na kamar yadda aka sani ko a makarantu mutane wanda suke taruwa da yawa watakila shi yasa gwamnatin ta yanke shawaran cewa kowa ya koma gida kamar yadda aka hana makarantun boko da ma'aikatu ma aka rurrufe ko ina shin wani hali wai ake ciki ne a jihar Kaduna akan maganar makarantun tsangayu shin kun bi dokoki yara sun koma gida din haka ko kun koye su dai a ƙarshen gado kamar yadda ake zargi
to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammad wa alihi wa ashabihi wa tabi'u bi ihsani ila yawmi din amma ba'd dangane da abun da ya shafi makarantun tsangayu a jihar Kaduna kuma da abun da ya shafi wannan ciwo na coronavirus tun kafin zuwan shi arewacin Najeriya gwamnatin jihar Kaduna a karkashin ita kwamishiniya ta walwalan jama'a Haji Hafsat Baba da shi mai girma DJ da harkokin addinin musulunci na jihar Kaduna sun gayyace mu a State House sun shirya wani zama da kungiyoyi masu makarantun sangayun nan da kuma manyan limamai da pastoci dangane da abun da ya shafi da likitoci dangane da abun da ya shafi wannan ciwo an yi mana bayanai an wayan mana da kai sun ba wa likitoci malaman lafiya dama sun wayan mana da kai sosai akan hadarin da wannan ciwo yake sannan kuma ga ta hanyar da yafi yaduwa saurin yaduwa mana wurin da ake tara jama'a inda yake cinkoson jama'a haka sai suka umarce mu da cewa mu da muke da alaka da wannan makarantu na sangayu mu tabbatar da cewa yaran nan za a maida su gida su za ma su dauki nauyin maida yaran garuruwan su sannan kuma su malamai na masallatayen juma'a aka ce an dakatar da dukkan salloli kama daga sallan juma'a da khamsal wat saboda yanayin yanda za a dakile wannan ciwo a gani daga sati 2 uku zuwa wata 1
wannan kuma abu kamar an ce ba sabo bane addinin musulunci an sare shi a tarihi
haka ba irin wannan to kuma alhamdulillahi muka goyi baya haka mun zo mun kungiyoyin jihar Kaduna gaba daya mun sanar da dukkan makarantun sangayen mu wanda muka san suna tara akwai makarantu da ake tara sama da mutum 50 mun gaya mun cewa to lalle tunda makarantun boko an ba da hutu da islamiyu wajibin mu ne a ce mu ma an yaran nan an ba su hutu sun koma gida kafin mu ga abin da hali zai nan da sati 2 uku an dawo da makaranta to wata 1 sai su dawo su ci gaba da karatu su kuma alhamdulillah haka aka yi wanda dukkan tsangayen nan haka muka isar da wannan sako wasu basu ma jira gwamnatin sun zo da motoci sun kwashe su ba sun riga sun tafi wasu kuma sai da gwamnatin suka zo suka dame suka tafi ina tabbacin cewa jihar Kaduna ita ne ta farko a arewaci wanda suka fara daukan wannan mataki din tun gabanin ma zuwan a ce wannan cutar ta ballo a arewacin Najeriya
to bisa ga yanda abubuwan suka kasance sauran jihohi su ma sun turo daliban kowane jiha kowa dai ya dawo da nashi wato an yi canje-canje wannan ya turo wannan shi ma an turo a jihar Kano da su Gombe da sauran su ina ganin da Jos Plateau a jihar su ma sun turo daliban Kaduna nan inda kuma ake tunanin ma an samu yaran almajirai din wanda suke dauke da wannan cutar ta yiwu saboda irin hulɗar da suke yi na neman abincin su na shiga cikin jama'a so shin a matsayin ku na shi wannan kungiya da kuke da shi ne malaman tsangaya kuna wato nauyin yara kuna da wani nauyi da yara sai akan kuna cewa kuma ku tabbatar da cewa duk wani dalibi da ke kowane jiha wato indi har dalibi ne na tsangaya kuma yana alhakinsa na kanku za ku iya bi ku ga ya halin da ke ciki shin kun bi kun ga shi waɗannan ɗaliban da aka ce an kawo su an sa su ma a killace an killace suke na a isolation center da ake cewa wurin killacewan kun bi ku ga cewa yaran nan su yaya suke wani hali suke ciki ko kuwa tunda ba ɗaliban jihar Kaduna bane ko ba ruwan
a aiki tafiyar guda ɗaya ce da na ƙasa da na jihohi duka ƙungiyoyinmu guda ɗaya ne domin duk abin da ya shafi tsangaya ya shafi kowane dan tsangaya lokacin da aka dinga mana kiraye da da farko dai abin da aka gaya mana cewa kowane yaro na tsangaya ya koma gida da jami'a da makarantun tsangaya da masallatai da kasuwa da kuma makarantun islamiyoyi da masallatan juma'a duka kowa an dakatar da shi
haka
to bayan an yi wannan mu abu a wajenmu an gaya mana ne kowa ya koma to daga baya sai kida ya canza sai muka ga ana yi tsakanin gwamnati da gwamnati a misali anan Kaduna mu dan nan kamar yanda mai Alhaji Agwani mai zube fada ai mun yi taro ne da muka zo muka ba da shawara muka ba ita commissioner shawara bata da ki shawarar ba sai muka kale ta sai muka ga mutanen mu kowa ma ya kai ba sai an kai shi ba wanda suka gaza mu muke kiran ɗaya daga cikin jami'an ta Alhaji Shehu za mu kira shi mu ce wuri kada almajiri sun taru ku kai mota ku kwashe su shi ma sheda ne mun kira su sun kwashe to daga baya sai aka ce kuma idan gwamnati ta kwaso sai ta ba gwamnati in aka bayar kuma sai a je a killace
sai to ai wani ce tsari ne na kar a je a yada kilan wanda aka dauko din shi na dauke da ciwo
amma lokacin da suka kira mu suka gaya mana mu kore din mu gaya mu kowane dalibi ta fa a shin kira mu to da suka canza me zai sa ba za a kiran ku kuma a ce ga wani sabon abu da ya taso saboda kowa yau da mutanen ku kai to sai muka gane cewa kaman yanda ake tafiyar da abin akwai bita da kulli akwai wata manufa a karkashi wanda ake san ayi amfani da wannan corona din dan a ce mana mu cancanta
kaman wani iri
saboda kaga mutane ne masu biyayya duk abin da gwamnatocin nan sun sani ba ma wannan gwamnatin ba gwamnatocin baya da na yanzu sun san cewa duk abin da suka zo mana da tsari mu mabiya ne ba ma saba wannan gwamnati ya kamata lokacin da aka ci tunan za a dinga killacewa an canza gwamnati za ta ba gwamnati sai a kira mu a ga mana farko gwamnati ba kon abu za mu bi mu wasu biyayya ne sai mu sanar da mutanen mu in kun tashi ko an kamo ko an yi wannan to ga abin da gwamnati ta faɗa to mun shirya cewa za mu je domin an kira mu mun mu sun kira mu cewa wasu farko wanda suka fara kira mu 'yan samunaka cewa gwamnatin Jos ta kama su kuma gwamnatin Kaduna ta karba ɗan Gombe su ma suka ce an kamo su Kaduna ta karba to sai muka kira wanda alhakin abin ke hannunsu cewa za mu zo mu gana da su waɗannan almajiran sai aka ce a ai mun kuma muka je muka gansu cewa an killace mun dai zamu ido da ido da su
dai to doka ce ai ta
kiyaye yawa to tunda aka ga mana haka kullun da mu abin da muke ga mutane su bi doka da oda sai muka ce to shikenan tunda almajiran nan suna hannun gwamnati mun san ba za su cutu ba gwamnati da ta ansa kuma za ta mai su da su gidajen su kamar yanda muka samu labarin cewa waɗanda aka kama su dinnan wasu an mai da su gidajen su mun kira su sun ga mana cewa rai wanda suka kama na koki lalle sun gama sati biyun su anan Kaduna an mai da su gidajen su
to ba ku dai samu daman zuwa shi wannan keɓantaccen gurin da ake ajiye marasa lafiyan ba
sarrafa
ba ku da shi da me ake yi a ciki wannan
mataki
to zuwa yanzu yaran
saboda kan ba a da yake dan tun kafin wannan abin mun yi taro muka kafa kwamitin wanda shi Malam Suleiman Maiduguri yana cikin wannan kwamitin din suna shi muna tattara bayanan da zamu danka mu gwamnati a matsayin kungiyoyin da suke jihar Kaduna ga shawaran su shi wannan corona taro dan haka duk abin da ya faru gona ta taban durin idan wani abu ya faru Maiduguri zai kira ni ma abu ya faru zan kira shi musamman su da suke cikin garin Kaduna mu da muke gefe muna kiran shi din ga mu bayanan abin da yake faruwa dan haka ba a kira mu ba
to a cikin daliban ku na jihar Kaduna wa'anda ko yawanci wani ko tura gida wato kace su ta hutu har sai da hali inda hali yayi an samu wani daliban wanda suke dauke da wannan cutar ta corona
babu
ko ba su nuna alamu
ka yanzu babu wani dalibi da ya koma gida aka ce gashi da wannan ciwo ya kamu amma abun da zai ba mu mamaki shine gwamnatin jihar Kaduna sun yi wannan al'amari tun kafin a ce wannan ciwo ya shigo arewacin
wannan al'amari
na kwashe almajirai din wanda mu muka ba su hadin kai cewa yaran nan za su koma gida tunda an ba ko ina da ko ina hutu kafin a ga cewa yanda al'amarin zai zama sai gashi sai da wannan ciwo ya shigo arewacin Najeriya wurin jihohi fiye da nawa sannan wai a lokacin ne ake cewa za a rinka mai da almajirai gida ko mu mun riga mun sani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kanshi ya ga mana idan cuta ta shigo wuri to bai kamata a ce wanda yake ciki ya fita ba sannan wanda yake wajen gari kan ma ya shigo da wannan na yaba ma gwamnatin tarayya shi Boss Mustapha Naji Hidan shi wanda aka yi da shi cewa wannan abin ya saba ka'ida na gwamnati da suke yi suna kwashe almajirai kuma a wulakance kuma ana cusa su fiye da kima watakila a lokacin umma muqaddar sha wani ɗaya yana da ciwon to yana iya sa mu saboda mutum tunda wani akalla daga inda aka dauko su za a kai su akalla a yi tafiyan kilomita 500 to haka wannan ma an keta maka'ida amma ka Kaduna ba mu zargin su tunda tun kafin ciwon ya zo wannan abin ya riga da ya faru amma sai ya zamto abin mu a nazarinmu a dubanmu wanda yake abun ya shafa sai mun ga an maida abun kamar ya zama siyasa me ne ya zama
siyasa ce
yawa
wannan abun ba kullu amfana ba
ai hajiya wannan abu ya riga an maida shi siyasa
to
ya riga ya zama
yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Sai masu sauraro su kasance da mu mako mai zuwa domin jin cikakken dalilin da yasa suke ganin wannan batu ya zama siyasa.
Yanzu dai bari mu ba gwamnati damar mayar da martani har yanzu dai binta ba ta isa ba.
Mai albarka sunana Muhammad Jamil Abubakar Albani Samar Zaria wanda nake nini Director General Bureau for Interest wato hukuma da take kula da furta tsakanin addinai wanda ke jihar Kaduna.
To madalla a ranar da dai a kwanan nan dai bayan da bullar cutar annoban coronavirus ta mai ko ina a duniya jihar Kaduna ta dauki matakin da take ganin shine hanya wanda za iya kare al'umma daga yaduwar wannan cutar. Daya daga cikin kuma hanyoyin shine ta sallamu makarantu ciki kuwa har da makarantun tsangaya wato na almajiranci. A inda aka maida wa'ansu almajirai gidajensu kuma aka umarci kowa ya maida ko almajiran da suke wa'ansu jihohin su ma su koma. To su ma wa'ansu jihohin sun maida martanin haka inda suka turo na almajiran da suke da yan jihar Kaduna cikin jihar. A inda cikin wa'annan almajiran an ce akwai wa'anda suke dauke da cutar coronavirus din har aka killace su. Shin wani mataki gwamnatin ta dauka na ganin cewa su wa'anda aka tabbatar cewa suna cutar yanda aka yi aka kwaso su ta kuɗa su aka yi da sauran almajirai aka so ko su ma an ware su motar su daban sannan kuma ina aka kai su bayan da suka shigo jihar Kaduna.
To na farko abinda nake so yan uwa su sani shine rufe makarantu ba wai ya shafi makarantun addini bane kadai. Makarantu ne gaba daya inda makaranta tana amsa makaranta ko makarantar addini ce ko kuma makaranta ce da ake koyar da ilimin zamani ko kuma ilimin sana'a ko kuma kowace iriyar makaranta ce dai inda jama'a suna taruwa an rufe ta wanda yake kowa ya san wannan matsala ba ta tsaya a jihar Kaduna bane matsala ce ta Najeriya ta duniya gaba daya. To bayan haka almajirai yan uwa sun koma garuruwansu domin su samu kulawa a samu wannan dama na kowanne ya kebe ya zauna a gida domin samun saukin wannan annoba da ta fuskanto mana. Kuma su malaman makaranta an mayar da wasu mayaran wanda gwamnati ta ware wasu motoci ta bayar an mayar da su wa'innan almajirai gidajensu da kananan hukumominsu. So amma kowa ya san cewa ba kowanne abu bane za a ce idan gwamnati za ta yi shi za ta iya yi 100%. An yi iya abin da za a iya yi. Abu na farko kenan.
Abu na biyu da yaran nan wurin iyayensu ba an maida su ne wurin gwamnatin jihar da aka tura saboda haka gwamnati ne to gwamnati ba tsakanin gwamnati ne da mutane ba.
Abin da ke faruwa shine mu a tsarin mu ko wata jiha za mu kai su dole tunda gwamnati ne a za ta mika ma gwamnati domin haƙƙin kowa na kare ma mutum lafiyan shi da ran shi da komai da mutuncin sa yana kan gwamnati ne. Shi yasa sai gwamnati ta yi wannan mataki na interstate kenan. A mataki kuma na jihohi da su suke dawo mana da almajiranmu wanda idan muka karɓe su su ba su gwada su ba amma suna dawo mana da su. Mu muke karban su bayan mun karbe su mu killace su a waje daya bayan mun killace su sannan a gwada su idan aka gwada su wanda aka same su suna dauke da wannan cutar sai a killace su a kai su wani waje daban a dinga musu magani har Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya. Wanda kuma suka warke din wanda kuma su aka killace su tsawon sati biyu ba su da wani tare da wata cuta to su ma an ba su abinci an kula da su kuma gwamnati ta yi providing motoci wanda aka kebance kowa bayan an ba su kayayyaki an sa musu kaya aka kula da su za a debe su a kai su kananan hukumominsu. Idan aka je karamar hukuma za a danka ma shugaban karamar hukuma su tare da karban masu girma sarakunanmu masu daraja da kuma malaman gari.
So, su kuma wa'innan malaman gari ban tsayar da kai ba ya zuwa yanzu dai duk wannan wannan abin da muke magana kenan a baki ne ba a fara aiwatarwa ba
an fara ma har anyi an fara alhamdulillah in kina bi a shafin da yake magana da madan gwamnatin jihar Kaduna zaki ga ga sunan an yi su wanda yaran suna dauki sakai yiki da marks mai kyau da cikin sutura masu daraja sutura mai tambarin jihar Kaduna wanda a ciki zaki ga an rubuta suna cewa insha Allah mu ne ainihin yara manyan gobe kuma mu ne alkiblan jihar Kaduna a gobe
to mallan wanda suka aka tabbatar da an gwada su din suna dauke da cutar yone hali suke ciki
yanzu wasu su ma sun warke su ma wanda kuma su warke ba ana nan ana kulawa da su yanda ake kulawa da kowa irin kulan da aka ba mai girma gwamna sanda bai da lafiyar nan har Allah ya bashi lafiya su ma ƴaƴan almajiran irin kulan da ake ba su kenan saboda su ma ƴaƴan jihar Kaduna ne kuma mai girma gwamnan jihar Kaduna ya ce a kula da su inda suke har in ma babu wuta a je a sa musu gen kuma an dauki wannan matakan ana kula da su daidai gwargwado alhamdulillah
so wani sabo kuma wani sabon korafi daga malaman tsangayin shine kokarin da suka ji an ce wai gwamnatin tana kokarin ta hana makarantun tsangaya ci gaba da harkokin su wato za a hana karatun allo da kuma almajiranci shine gaskiya al'amarin nan
to abu na farko dai abubuwa biyu ne kike magana akai akwai katu akwai kuma bara abinda mu muke magana kai shine bara karatu kuma da ake duk wanda ya taso wanda yake da shekaru masu yawa misali ya dade ya kai shekara 60 ko 70 ya san lokacin da ake karatu a Najeriya ta arewa ana karatu allo amma ba a bara kuma wannan karatu za ga an yi kowa zai koma gidansu ko ya koma unguwansu ko ya koma garinsu ba tare da yaje yayi bara ba kuma binciken mu sai ya nuna abu na farko kenan abu na biyu akwai kuma bara wanda binciken mu ya nuna mana yawancin cikin wanda suke bara nan cikin kashi 30 a cikin kashi 70 a cikin kashi 100 yawancin su ma kawai suna daukar koko ne bana ma fadewa ne da cewa an zo karatu amma dai su baran ya kawo su sun maida bara sana'a ne bari mu buga miki misali akwai daya daga cikin garatu shina da ake cewa Malam Khamis Ibrahim mazauni ne wanda yake yana karamar hukumar Igabe yana nan anan yake zaune sai ya dauki wani almajiri yanda muka saba kakan dauki daya biyu suna zama a gidanka suna maka dan aikata aikace kuma suna zuwa karatun su na Islamiya kuma suna zuwa karatun su na Boko yaron ya gama primary ya gama karamar secondary ranan nan baban shi yazo ya samu shi Malam Khamis suka tattauna daga karshe baban yace na zo ne in gaya maka ba na kawo dana bane ka sashi makaranta ni dana na kawo shi ne ba dan komai ba dan yazo ya nema min kudi ya nema mu ma yace shi kudi kuma ya tara mana dan abin da zamu sai taki mai noma lokacin damuna kin ga wannan yana cikin abin da ya tayar da hankalin gwamnati ya tayar da hankalin mu ƴaƴan nan almajiran nan ƴaƴa ne kaman ki ƴaƴa ne kaman na muna so a cikin almajiran wata ran wani zai iya zama gwamna wata ran wani zai iya zama minista wata ran wani zai iya zama vice chancellor ko kansila ko chairman duk wani mataki da ake rikewa idan sun bi hanyar da ya dace iyaye sun kalla to dan su zai iya zama ni da nake miki magana dinnan a zariya gidanmu gidan karatu ne gidan almajirai ne haka muka taso amma iyayen mu suka ga mun yi kokari mun yi duka ilimomin guda biyu to abinda gwamnati take kira akai shine wai shin yaran nan menene matsala ya za a yi a gyara wannan harkar na farko iyaye su sani cewa alhaki ne akan su wallahi tallahi Allah sai ya tambaye su Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan su masu makuyu dukkan ku masu kiwo ne kuma dukkan ku kowanne mutum daya za a tambaye shi game da kiwon da Ubangiji subhanahu wata'ala ya dora masa. Har inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa war rajulu mas'ulun fi ahli baitihi. Har inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutum shi ma kowanne mutum kowanne daya a ciki za a tambaye shi game da mutanen gidan shi yayi da su ya aka yi ya ka dauki danka yaya kai ka yi aure ka haifi yaya ƴaƴan ba auren su kawai kai ba ka bar su suke yawo duk yanda suka ga dama wayan an tambaye ka sai annabi ya ce ku yi aure ku yi hayayya fa inni mukasirun bikumul umama yawmal qiyama haka annabi ya faɗa amma annabi zai yi alfahari ne da yaya masu tarbiya masu biyayya wanda suka san abin da suke abin da nake so in ci a tabbaci wannan haƙƙin na koyarwa iyayen su sani farko dina kansu ne dole uba ya nema ma ƴaƴan shi uwa ta gari in an haifi dan dole ka sa masa suna kyakkyawa bayan nan dole ka sama masa inda zai zauna ka sama masa abinci ka sama masa addini ka koya masa addini nan kenan inda abin zai fito so abin da gwamnati take so kenan ta yi yaran nan babu yanda za a yi a ce gwamnati ta kashe wai karatun addini ba zai yiwu ba ba abin da muke nufi ba kenan a'a ya za a yi a gyara ya ƴaƴan nan za su zama kaman kowanne malama binta ki tuna yau ki kalli ƴaƴanki ya suke zama ya suke rayuwa amma yaro wani zaki je ki ganshi dan shekara 7 ko dan shekara 8 yana yawo a gidan mai ko a gidan ko a titi in kika tambaye shi sai ki miki daga wata jaha yake mai nisa ba ma dan jahar Kaduna yake ba kina tunanin wannan din bai cancance ji dadi bane kaman yanda ƴaƴanki suke ci bai cancance ji dadi ba kaman yanda ni nake ji idan muka bar wa'innan yaran suka tafi a haka to nan gaba fa su za su dawo su yaki iyayensu nan gaba su za su dawo su hana mutane zaman lafiya saboda iyayensu ba su dauki nauyin su ba ba su kula da su ba wallahi iyaye Allah zai tambaye ku akan iyayenku
to wannan
magana da
mun ce ba ta tsayar gwamnati ne akan wannan
matsayar gwamnati ba ta hana kuma addinin sa ba za ta hana ba abinda gwamnati ba ta yarda da shi ba shine bara kuma wannan abun ba gwamnatin jihar Kaduna bane a duka kusan gwamnonin arewa ne suka dauka amma ni gwamna na bai ci zai hana addini ba bai ci zai hana karatun alqur'ani ba bai ci zai hana ai karatu ba abinda muke magana akai shine bara bara kuma ba addini bane ta fuskaci na biyo tsarin mu shine ya za a yi su kansu malama a daraja su ya za a kimanta su ba kawai mutum zai taso daga wani waje ya kawo maka yaro ba baka ma san shi ba sai dai a ce a rediyo ana ci giya yaro ya kace ba san iyayen shi ba a kowanne yaro ya zama akwai datan shi kowanne almajiri akwai datan shi ga gidansu ga kaza sannan mu burin mu shine mutanen jihar Kaduna su ne Allah zai tambaye mai girma gwamna
to akwai shirin da akwai shirin da gwamnatin ta yi ne don ganin cewa
wannan sai alhamdulillah gashi na karkashin commissioner ilimi ma'aikatan ilimi ta jihar Kaduna duk wani da da kika ga yanzu an komar da shi garin sa dole za a masa uniform kyauta za a bashi takardun karatu insha Allah kuma za a tabbatar da ya shiga makaranta shi yasa aka ce akwai basic education wato ilimi na bai ɗaya wanda yake wajibi ne dole gwamnati ba za ta tsaya ba koda mai zagi zai zo zagi mai suka zai suka amma mu dai za mu tsayu mu ba da shawara mu ga yadda za a kyautata wannan harkar dan mu a wajen mu malaman allo suna da daraja suna da kima suna da mutunci ba abun yarwa bane ba abun wulakantawa bane illa kowanne tsari a iya samun kuskure a cikin shi wanda za a iya gyarawa
to malam mun gode
mun gode kwarai Allah shi
nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau mako mai zuwa za mu ji ƙarashin zauren tattaunawar mu da mata bakin almajiran su kansu yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma abokiyar aiki na Rachel gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin bakin sa Daniel Brown ni ce taku Amina Buhari auna daga nan Benin Washington DC ne sallama da ku a sharwa lafiya.